sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka ta fatan ana shan hantsi lafiya yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shirin namu na hantsi yau Juma'a 23 ga watan Yuni na shekara ta 2023 bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku rahoto a game da yadda farashin dabbobi ya kasance a Najeriya da kuma al'amuran da suke tasiri akan cinikin dabbobin gabanin sallar layya da kuma mahimmancin yin layyar. Kazalika za ku ji yadda farashin dabbobi suka kasance a Nijar da kuma irin dabbobin da ya dace a yi layyar da su. Muna kuma tafi da rahoto na musamman a game da irin kalubalen da ke gaban kwamitin tattalin arziki da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin farfado da kuma da tattalin arzikin kasar. Yau ma kamar kullum a rana irin ta yau Juma'a muna tafi da shirin yanayi da muhalli. Amma yanzu ga Maryam da kashin labaran na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mutane 16 aka kashe a wasu harare biyu da aka kai a arewa maso tsakiyar Najeriya a yankin da ke fama da rikicin kabilanci a cewar rundunar sojan kasar. Rikici tsakanin makiyaya da manoma ya kan barke a jihar Plateau sosai. A tashin hankali na baya-baya da ya auku ranar Talatar da ta gabata. Mambobin wata kungiyar kare kai ta manoma su shida ɗan bandaga suka kashe a karamar hukumar Riom yayin da kuma aka kashe wasu mutane 10 a wani hari da aka kai a yankin Mangu abinda mai magana da yawon rundunar soja Mejo Ishaku Takwa ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Dan majalisar dokokin jihar Plateau mai wakiltar Mangu ta Kudu Bala Fwanje ya ce an kashe mutane 14 a yankin. Tun daga watan Mayu kusan mutane 200 aka kashe a rikicin da ya barke tsakanin al'umma kabilar Birom da galibi manoma ne da kuma Fulani makiyaya a yankunan Riom, Barikin Ladi da kuma Mangu duk a jihar Plateau. Janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya daga Mali zai haifar da babban koma baya ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tare da yin barazana ga zaman lafiya a fadin yankin a cewar wata gamayyar kungiyoyin mayaka a arewacin Mali. A yau Juma'a gwamnatin sojan Mali ta buƙaci dakarun wanzar da zaman lafiya da aka fi sani da MINUSMA da su fice daga kasar ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan buƙatar na zuwa ne bayan shafa shekaru dangantaka na tsami tsakanin Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin sojan Bamako. Janye dakarun MINUSMA daga Mali ba tare da samar da wani mataki ba na zaman barazana ga tsaro a kasar da yankin baki daya a cewar wata sanarwa daga mayar kungiyoyin mayakan da ake kira CSPPSD a takaice ta fadda ranar Laraba. Mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojan Mali bai dai ce uban ba game da mataken. Takamaimai dai ba a san ko yaushe dakarun MINUSMA za su tafi ba. Dan a shekarar 2013 dakarun ke kasar da ke yammacin Afirka bayan da kungiyoyin masu zafin kishin addinin Islama suka mamaye tawayen ƴan awaren da Afsinawa suka jagoranta. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane, mayakan suka kuma kama ikon yankuna da dama na arewaci da tsakiyar kasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To in an jima kadan Maryam za ta sake dawowa da kashin labarin na biyu. Yanzu dai ga rahoton na farko wanda zai kai mu Najeriya. Yayin da ya rage kimanin mako guda a yi bikin babbar sallah wanda a bisa koyarwar addinin musulunci ake bukatar musulmi su yi layya da rago sa ko kuma raƙumi. Sani Shu'aibu Malamfashi ya zaga kasuwannin dabbobi domin jiyo mana yadda kasuwancin su yake gudana a wannan shekarar. Gare ka.
Sunana Malam Nura Adam mai rago.
To ga raguna suna gan su burjik.
Kamar yadda kake gani kasuwa ne, kusan na siyarwa ne, sai dai akwai al'umumi da sun zo da wuri sun siya sai su bar mana ajiya. Wani ba zai kama ba sai ana gobe sallah. To akwai waɗanda zaka ga kamar wanda ake rubutawa letters a jiki AOB, wayannan mun siyar gaskiya muna ajiye su ne, amma akwai na siyarwan su ne suka fi yawa.
Yaya yanayin farashi?
Farashi yana nan daidaitaccen farashi, ba za mu ce ya yi tsada can ba. bala kuma mutum yayi kasa ba sosai lura da yanayi da ake ciki na canji da aka samu kamar yanda nace maganar karin farashin mai ya sa a babbar rago za a samu karin 20,000 a matsakaici ya samu karin 10,000 a karami za a iya samun karin 5,000 wannan ya biyo bayan kudin mota ne da yanin ku kusan kashi 3 da daga jihar Kano zaka dauko rago kudin motar shi bai wuce 2,200 zuwa Kaduna to amma an daga jihar Kano zaka dauko rago zaka ji kudin mota 2,500 rago daya to kaga wannan ya sa kudin ya karu ya wuce mare
kaman madaidaicin rago na mai karaman karbi amma kuma wanda ya isa lai zai kai kaman nawa
alhamdulillah za a iya samun kamar ragon 45,000 zuwa 50,000 shine wannan kasa wanda ya shekara kuma za a yi lai da shi to kamar yadda kake iya gani waɗancan manya ne kwarai da gaske wanda muke kiran su balamai kuma a balaman sun kai girman su zaka iya samun tun daga 400,500 har ragon 700,000 muna da su a nan zangon kawo
yaya zaka iya kamanta kasuwanci wato zuwan jama'a don sayen
gaskiya da bambanci kaga wata bai zo karshe ba na haka ba yi albashi ba daga yan kasuwanci cikin su da sauransu sun dan fara zuwa amma da za a yi albashi nan da kwana 4-5 muna sa rai insha Allah zuwan zai karu fiye da yanzu mu dai a arewa musulmi ya fi yawan musulmi amma kuma can gaskiya sun fi musiyan dabbobi su ci su yi kyauta da shi da sallah su in suka zo ba su ganin tsadar rago
wataƙila ko dan lai ya zo kafin bayan zaɓe
yanayin zaɓe tun da ya bada baya masu cin kujeru sun riga sun ci sun tafi Abuja wasu kuma ba su abin nan yanzu kaga babu zaɓe in ba wanda suke yi dan Allah ba ba kasafai za su zo su waɗannan kyaututtukan ba
babban limamin masallacin sarki musulmi Bello a garin Kaduna Dr. Muhammad Suleiman ya yi takaitaccen bayani kan mahimmancin layya ga musulmi wanda ke da hali.
Layya tana daga cikin abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta kuma tana da lada mai dindin yawa ga wanda Allah ya ba shi iko ne za ku ga duk a cikin addinin musulmi duk abin da Allah ya ce ba wa yi idan yana da iko. Don haka wannan shekara da muke ciki shekara ce wanda kowa ya san irin wahalar da aka sha wani zai je ya ci bashi idan yayi layya ba wanda yake maka ci bashi kai layya saboda haka addinin musulunci ne sauki ne idan kana da shi kai in baka da shi an baka abubuwan da zaka yi a wannan lokaci wanda zai cike maka wancan gurbi shine kai ta ci gaba da yin zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan shine mafi yawan abin da ya kamata kai musamman idan baka da abin da zaka yi na layya
sai yanda kamar yadda malam ya faɗi kwanaki uku ne daga nan ya faɗi ga wanda bai samu ikon yi ba Sanshayar Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
gaida sani Shu'aibu Malafashi da wannan rahoto yanzu sai sauraron rahotannin namu Maryam Gareki Shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada kalaman da ya yi a farkon makon nan inda ya kwatanta shugaban China Xi Jinping da mai kama karya da wani dan jarida ya tambaye shi a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister India Narendra Modi a fadar White House. Biden ya ce kalaman da ya yi gaba gadi game da China ba wani abu ne da zai canza ba. A kaikaice ya kuma sake caccakar tsarin gwamnatin China yana mai cewa ya yi imani dalilin da ya sa dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba ta tafiya yadda ya kamata kamar wadda ke tsakanin Amurka da India shine akwai girmamawa sosai tsakanin su saboda kasashen biyu na ban tafarkin demokradiyya Biden bai dai wani bayani sosai ba akan tasirin kalaman nasa game da dangantakar da ke tsakanin Amurka da China wadda dama ta yi zani ya kuma ce har yanzu yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba Shugabar hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa rikice-rikice da sauyin yanayi na gab da jefa miliyoyin 'yan kasar Somalia cikin halin yunwa yayin da kudaden asusun hukumar na taimakawa 'yan kasar suka yi kasa A jawabinta na farko tambayar da ta karbi ragamar shugabancin hukumar a watan Afrilu, Cindy McCain ta faɗa wa kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya cewa Somalia ta kaucewa bala'in yunwa a shekarar 2022 saboda kasashen duniya sun ga hadarin da ke tattare da bala'in cikin sauri kuma suka dauki matakan kawar da shi.
amma yanzu akwai damuwa akan mai da hana agogo baya a nasarorin da aka samu tun daga wannan lokacin a bara a cewar Sandy a shekarar da ta gabata an iya kawar da bala'in yunwa da kyar bayan da aka samu karin gudunmuwar kuɗi daga kasashe a gargashin jagorancin Amurka abin da ya taimaka wajen ƙara kai agajin jankai amma duk da haka sai da kasar ta ji jiki sosai inda majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa mutane 43,000 suka mutu ta yiwu sakamakon fari
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla yanzu bari mu koma cikin sassa rahotannin mu inda wakiliyarmu a wato ta wakiliyarmu Tamar Abari ta leka kasuwar dabbobi a damagarin jihar kasar Niger inda ta jiyo yadda farashin dabbobin suke da kuma abubuwan da suke tasiri akan cinikin dabbobin na bana
da ita kasuwar ta mu ce yanzu ma'aikata babu kuɗi dama ƙaryar kasuwar mu ta ma'aikata ce akwai raguna rago daga 150 zuwa abin da yayi ƙasa zuwa jika 100 jika 60 jika 70 duka ana samun rago yanzu
ɗan Najeriya suna zuwa suna kwasar raguna bana ya abin yake
bana ai Najeriya ce ta riga ta lalace ga naira ta riga ta kare in ka sai ragon jika 150 ko 160 in ka je jika 80 za a rika taya ma kuma in ka sai da shi 80 ki hallo in ka taho wajen canji hallo kuɗin ya zube
kenan ba
bisa zawa sai jehi-jehi da ya zawata su in suka zo suka ji bar daɗi bisa komowa
daga dai nan jihar da magaran ne aka fi kai dabbobi arewacin ƙasar wato jihar Agadez inda ake fuskantar matsalar tsaro ko a bana yaya abin yake ga Malam Suleiman da ƙarin bayani
mai shirin raguna a nan kara ta sandar na haɗa nan sandar kuma yana ɗauka an kai Agadez daga Agadez in wuce har Jado har Sharfa daga ina kai kasuwa alhamdulillah lokaci ya yi kamar war haka kasuwar bana alhamdulillah bisa ga tabara gaskiya fi sai da kullun ana dan bana dai yayi bisa ga barare saboda kamar bana akwai kwanciyar hankali
addinin musulunci dai yayi tanadi da tsari game da irin dabbobin da ya dace musulmi su laye da su kamar yadda liman Shamsu yayi karin haske
to dabbobi su ne ake cewa dabbobi na ni'ima akwai abin da ya shahi raƙumi da matan shi akwai abin da ya shahi sa da matan shi ita ce saniya sai a zo tunkiya da rawo akwai akuya akwai dan akuya dangogi guda takwas ne su ne ake laye da su to dabba da mun kalaye abin da aka yi su a samu labba mai lahiya wanda ko taba ta kai za ta rika zabura kenan lahiyar talau ita aka yi su ka samu ita gurguwa in tana dingisawa ita wannan ba a laye da ita amma in kariya ta aka dora ta warke tana yi to ana iya laye da ita amma sabuwar kariya tana dingishi ba a yi da ita kuma wanda take da ido daya ita ma wannan makaruhi ne an hana a yi da ita wanda kawanta ya kare in yana jini ita ma wannan ba a yi da ita amma ko ya kare in kuma ya warke ba ya jini ana iya laye da ita
Tamar Abari murya Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger a gaida Tamar Abari Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman a game da kalubalen da ke gaban kwamitin farfado da kuma madar tattalin arzikin Najeriya da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kafa.
wannan majalisar tattalin arziki yana karkashin mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ne kuma mambobinta sun hada da gwamnonin jihohin kasar 36 da gwamnan babban bankin Najeriya da sauran jami'an gwamnati dake da alaka da harkar kudi shugaba Tinubu ya buƙaci majalisar da su yi iya kokarin su wajen farfado da tattalin arzikin kasar cikin sauri domin ƴan Najeriya na jiran su don samar musu da ribar demokradiya to sai dai masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya dake Kashere a jihar Gombe Dr. Isa Abdullahi ya yaba da nada majalisar amma ya ce akwai abin dubawa
ya zama wajibi a ce kasar nan a yanzu a samu kwararru daban wanda za su zauna suna ba gwamnatin shawarwari wato ciwon kan kasar nan gaba ɗaya fa da tsaro ne da tattalin arziki idan za ku bar ni a matsayina na mai nazarin tattalin arziki sai in ce muku kusan matsalolin mun an raba kashi 100 fa kasan tattalin arziki da tsaro za su iya kan kaman 70 a cikin 100 sauran ba su kai wannan tsanani ba saboda haka dole ne mu samu kwararru ba yadda za a yi kawai a bar shugaban kasa yayin ta aikin tattalin arziki ba tare da kwararru ba abin da ya shafi gwamnatin da ta shude shine bata damu ma da cewa akwai kwararru a tattalin arziki ba domin bata yi amfani da su ba kuma ta ebo waɗanda ake kira kwararru amma sai da lokaci ya kure mata bai wuce shekara 1 ko 1 da rabi ba ta sauka a mulki kafin ta kawo mutanen da ake kira kwararru kuma banga alamar ma an ba su damar su aikin da ya kamata a yi ba domin bangaranar da suka ba da wani rahoto wanda shugaban kasa ya ce zai aiwatar da shi ba ko in ji sun sanar cewa ga rahoton da suka fitar sun ce a yi abu kaza a kasa kuma an yi saboda haka idan ba a bi shawarwarin masana tattalin arziki akan tattalin arziki ba wallahi kullum muna cikin matsala
amma ga masanin tattalin arziki Ahmed Ilyasu Saddaunan Misau yana ganin sai majalisar dokokin kasa ta shiga lamarin idan ana so ga tasirin kafa wannan majalisar tattalin arzikin
kamar yadda aka sani shekarun baya duk an yi wannan committee kowace gwamnati ta zo wayannan committee suna zama to in sun zauna kuma akan yi ta cece kuce akan rashin kuɗi a ƙasa wanda har ta kai a ciyo bashi daga waje to ba su sukan nan kuma sukan taru har akan kasa biyan su su zama matsala a ƙasa wanda mun kasa fita a cikin wannan abu wato tasirin abin shine in har su ɗan majalisar nan za su yarda su yi zama su tantance abubuwan bisa ga tsari da kuma bisa tattalin arzikin ƙasar mu halin da muke ciki a yanzu to in sun yi wannan kwararru an cikin su suka bada shawarwari to zama zai tasiri ko kuma committee su zai tasiri amma aka ci gaba kamar yadda aka saba da to za a samu cewa ba za a samu wani bambanci ba daga wannan committee da aka kaddamar yau da ta da wanda aka yi ta yanzu
shi ma kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce waɗannan matakai da shugaba Tinubu ya ɗauka cikin ƙanƙanin lokaci za su iya sauya rayuwar 'yan Najeriya
waɗannan ba ƙananan mataku ba ne ga mai hankali ga kuma wanda ya san yanayin yadda gwamnati take tafiya don ababen za su iya kawo sauyi ga rayuwar ɗan adam a Najeriya a ce kuma cikin ɗan wannan gajeren lokaci ko 'yan kwanaki an nada majalisar da za ta rinka kula da harkokin cinikayya ko kuma tattalin arzikin ƙasa wannan ba ƙaramin al'amari ba ne tattalin arzikin Najeriya kamar yadda kika faɗa ya shiga wani halin ƙaƙanikayi ababe guda biyu uku za a iya lura da su farko dai a ƙasar Najeriya hauhawan farashi ya addabe mu yanzu kusan muna maganan kashi 23 ne ko da 4% a yanayin hauhawan farashi na kayayyakin da jama'a suke amfani da shi bashin da kasar ta ci kamar yadda kika faɗa kusan trillion 80 an dade ba a samu lokacin da kasar Najeriya ta ci bashi kamar haka ba
aikin farko da aka ba majalisar shine samu wa al'umman kasa sauki radadin shi da tallafin man fetur a cikin kankanin lokaci Madina Dauda Mudayar Amurka daga Abuja Najeriya
to an gaishe ki Madina Dauda har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan
Yeah,
Madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:21 da dare ga shirin mu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. Ganin sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Ayyana janye tallafin man fetur da sabon shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi bayan sharrin tsuwar kama aiki ya haifar da tsadar man fetur da kuma hauhawar farashin sufuri kana ya tilasta wasu zirga-zirga da motoci. To koyaya wannan al'amari ya shafi batun sauyin yanayi? Tambayar kenan da nayi wasani cika turankawa masani kan harkar sauyin yanayi da kuma dumamar yanayi.
Wannan cire tallafin man fetur da shugaban kasar Najeriya yayi Bola Ahmed Tinubu ba shakka yana da alfanu ga dawa da darajar muhalli a Najeriya da kasashen da ke makwantaka da Najeriya. Duba da cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin kasar da tafi kowace yawan motoci a Afirka, wayannan motocin kuma masu amfani da man fetur. Wannan man fetur kamar yadda muka sani ko kuma mu sani yana haifar da gurbataccen hayaki wanda yake haifar da sauyin yanayi kamar yadda muke ciki yanzu. Muna fama da matsanancin zafi, muna fama da ambaliyar ruwa kowace shekara, muna fama da fari, muna fama da karancin abinci da cututtuka kala-kala da fatara da makamantansu, wanda duka wayannan illolin na suka kawo wannan. Baya ga haka ya kawo illa ga tsuntsayenmu da dabbobinmu saboda wannan abu na motoci da suke shiga kowane saƙo ya haifar da tsuntsaye da dabbobinmu da dama sun kaura sun wuce wata duniya. To ba shakka wannan zai sa dabbobinmu in Allah ya amince za su dawo da tsuntsayenmu. Baya ga haka kuma kifayenmu da ke cikin ruwa, wayannan motoci suna amfani da abin da ake kira engine oil, wanda kamar yadda muka sani duk sanda ka je kanikawa kana ganin cewa wuraren sun lalace saboda zubar da kasar wurin ta lalace saboda zubar da engine oil ke yi. To duk sanda aka ruwan sama, wannan engine oil din yana wankewa shibi a cikin gulabe wanda yana illatar da kifayen da ke ciki. Da ƙarshe mutane ne za su zo su ci su, kuma illar za ta dawo ma dan adam. Ba haka duban gazagayen dai da gurbacewar muhalli da tafiyar da tsuntsaye ke yi da gurbacewar ruwa, duka dai illar ga dan adam take karewa.
Al'amarin janye tallafin man fetur din dai ya sa na yi waiwaye akan wata hirar da na yi da Dr. Salisu Tahiru bayan halartar taron COP27.
Wani iska mai gurbatar da muhalli mai kuma jawo imaman yanayi sosai, iska nan da ake kiransa methane, iska ne da ake samunsa daga kamar man fetur ko kuma kona makamashin nan na coal ko ko daga harka ta kiwon dabbobi. Wannan shi ne kusan iska ne wadda yana da wata alaka da iska nan da ake amfani da shi wurin girki, ko da yake shi wannan kona shi ake direct daga samun kamar kai tsaye daga sarrafa man fetur ɗin ne. Saboda haka shi kuma ya fi ma iskan nan na carbon dioxide banna a wurin dumaman yanayi. A karo na farko an sami yarjejeniya da alkawarka da kasashe fiye da 100 suka rabta ba hannu a kai na cewa za a rage fitar da wannan iska na methane kamar da kashi 30 daga cikin 100 daga nan zuwa 2030. Akwai kuma wani babban alkawari wanda kasashen duniya su ma fiye da 100 wadanda suka rataba hannu akai tare da jagoran shugaban kasashen su shine rage sare dazuzzuka domin shi ma yana daya daga cikin hanyoyin da ake samun dumaman yanayi. Kuma a tattare da wannan akwai bayani wanda danganci maganan iskar nan na methane wanda an bukaci kasashen da suka yi dogaro da samar da man fetur cewa irin tallafi da gwamnati ke bayarwa akan kamar su man fetur da diesel da sauransu ya kamata wannan a daina bayar da wannan tallafi. Wannan abu ne wanda ke da muhimmanci ga kasashen da suka dogara akan sarrafa man fetur kamar kasan Saudi Arabia da kuma Nigeria. So wannan yarjejeniya na biyu kenan wadda aka aiwatar da su amma kuma wadda suke da alfanu a wurin rage wannan dumaman yanayi amma kuma akwai ne kaman farashi ko wani kalubale wadda kasashe kaman su Najeriya zai shafi su wadda dole sai an sake nazari a sai da bundo mai
duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ara mana rai zamu ji yadda za a iya amfani da iskar methane wajen samar da makamashi mai tsafta. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To kafin mu karkare shirin ga Maryam ta sake dawowa da labarai a takaice. Mutane 16 aka kashe a wasu harare biyu da aka kai a arewa maso tsakiyar Najeriya a yankin da ke fama da rikicin kabilanci a cewar rundunar sojan kasar. Rikici tsakanin makiyaya da manoma ya kan barke a jihar Plateau sosai. A tashin hankali na baya-baya da ya auku a ranar Talata ta gabata. Mambobin wata kungiyar kare kai ta manoma su shida yan bandaga suka kashe a karamar hukumar Riom yayin da aka kuma kashe wasu mutane 10 a wani hari da aka kai a yankin Mangu abinda mai magana da yawon rundunar soja Mejo Ishaku Takwa ya fada wa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya daga Mali zai haifar da babban koma baya ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tare da yin barazana ga zaman lafiya a fadin yankin a cewar wata gamayyar kungiyoyin mayaka a arewacin kasar. A yau Juma'a gwamnatin sojan Mali ta buƙaci dakarun wanzar da zaman lafiya da aka fi sani da MINUSMA da su fice daga kasar ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan buƙatar na zuwa ne bayan shafa shekaru dangantaka na tsami tsakanin Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin sojan Bamako. Shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada kalaman da ya yi a farkon makon nan inda ya kwatanta shugaban China Xi Jinping da mai kama karya. Da wani dan jarida ya tambaye shi a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Prime Minister India Narendra Modi a fadar White House. Biden ya ce kalaman da ya yi gaba gadi game da China ba wani abu ne da zai canza ba. A kaikaice ya kuma sake caccakar tsarin gwamnatin China yana mai cewa ya yi imani dalilin da ya sa dangantakar da ke tsakanin Amurka da China ba ta tafiya yadda ya kamata kamar yadda take tsakanin Amurka da India. Shine akwai girmamawa sosai tsakanin su saboda kasashen biyu na ban tafarkin demokradiya.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yau. Sai kuma zuwa can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer Musulman Abu da ma injiniyan mu na yanzu Babbaz ni Aisha Mu'azu nake cewa auni lafiya. Ma'assalam.